رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yada fuskokinmu a wannan rana mai albarka, a wannan rana ta Litinin. A yau muna ranar 8 ko 7 ga watan Rabi'ul Tsani, a Jumada Tsani, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 9 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a nan muntin dada, a nan cikin garin Bauchi, jihar Bauchi, domin fara gabatar da darasi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda wato aka shirya kuma Allah subhanahu wataala cikin ikon sa ya zabe mu muka zama mu ne masu gabatar da wannan darasi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayin sa da alqur'ani zai cece mu duniya da lahira. Allah madaukakin sarki mana albarka, Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu. Abu na farko bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ina godiya kuma ga su wayannan kwamiti da suka yi zama suka kintsa suka shirya suka ga cewa sun amince kuma sun yadda in zama ni ne zan gabatar da wannan darasi. A lokacin da wannan sako ya iso zuwa gare ni ta hanyar babanmu Malam Nasir, ya zo min da shi a bisa babi na neman alfarma. To illa iyaka yana daga cikin dattawan da maganar su neman alfarman su ni a wajena yana matsayin umarni ne, sai dai in abinda ya fi ƙarfi na wannan umarnin Allah ma in ya fi ƙarfin mutum Allah ya kan daga mishi ƙafa. Wannan ya sa ba tare da jinkiri ba na amsa wannan wato umarni na kuma gamsu cewa za mu zo mu gabatar da wannan darasi. Na zaɓi mu gabatar da darasin tafsirin alqur'ani ne saboda neman albarka da tabarrukin da ke cikin alqur'ani. Mutane da yawa sun ɗauka cewa ana yin darasin qur'ani ne ko tafsirin qur'ani zalla a cikin watan Ramadan. Wannan shi yasa mafiya yawa daga cikin masu karantarwa idan Ramadan ya wuce sai a ɗauki alqur'ani sai a ajiye shi tukunna sai Ramadan ya sake zagayowa, saboda haka sai zama darasin tafsirin alqur'ani kadai ana yin shi ne a cikin watan Ramadan. To shi alqur'ani Allah ya saukar da shi ne a watan Ramadan, amma amfaninsa a rayuwa yana amfani ne a rayuwar mutum tun daga farkon rayuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Wannan yasa naga maimakon mu ɗauko littafi mu karanta duk da yana da muhimmanci kuma zai amfanar, gwanda mu ɗauko tafsirin alqur'ani, saboda alqur'ani yana da albarka mai tarin yawa. Duk wanda ya riko da alqur'ani a rayuwarsa ba zai taɓa taɓewa ba. Duk wanda ya dage wajen koyon qur'ani da sanin ma'anoninsa da aiki da shi ba zai taɓa taɓewa ba a rayuwa. Allah zai sa albarka a rayuwarsa, Allah zai albarkaci rayuwarsa, ya albarkaci zuriyarsa, ya albarkaci dukkanin abin da ya saka a gaba. Alqur'ani littafi ne mai albarka. Idan baka manta ba, a cikin suratul an'ami Allah ta'ala yana cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah madaukakin sarki yana cewa wannan alqur'anin littafi ne da muka saukar da shi mai albarka, saboda haka Allah ya ce ku bi shi sannan ku ji tsoron Allah dan ku samu rahmar Allah. Dan haka alqur'ani littafi ne mai albarka, duk wanda ya rike shi zai samu albarka a rayuwarsa. Wanda kuma yayi watsi da alqur'ani, ya ajiye alqur'ani a bayan bayansa ba ruwansa da qur'ani, to babu shakka wannan zai samu taɓewa da halaka a rayuwarsa. Allah ka tsare mu. Abu na gaba shine zamu dauko wannan tafsirin daga farkon suratul mulk. Abinda yasa na dauki farkon suratul mulk mu dauki tafsiri daga nan mu gangara kasa shine mafiya yawan mutane galibi ko da mutum bai jima a makaranta ba amma dai ya iya karanta daga tabara zuwa ƙasa, to maimakon mu tafi can sama mu dauko daga farkon suratul baqara, duk da nan ne inda muke tafsiri a cikin Ramadan, to amma sai naga mu dauko daga farkon suratul mulk tunda galibin mu mun iya wajen. So saboda haka inda muka iya din, to nan kuma ya dace mu san ma'anarsa domin mu yi aiki da shi yadda ya kamata. Wannan yasa na zabal mu na mu dauko nan tafsirin daga farkon suratul mulk. Tabaraka alladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sannan wannan darasi ni a tsarin gabatar da darussa na farko shine bana daukan tsari na sauri a wajen karatu, ma'ana shine karatun mai yiwuwa wani wanda yake sauri ko gaggawa ayi a sauke, zai ga cewa ya dace ya kamata a yi wannan karatun cikin gaggawa da sauri kullun an zo a yi sura daya ko rabin sura ko wani abu makamancin haka to alqur'ani ba damuwarsa a samu a sauke ba abinda ake so a alqur'ani shine maimakon a karanta ayoyi 100 a wuce gwamma a karanta 5 a fahimce su a yi aiki da su wannan shine abinda yafi alkhairi saboda haka yau dai gashi mun dauko wannan tafsiri daga farkon suratul mulk amma yaushe za mu kamila aljannati wan nasi wannan illa masha Allah sai abinda Allah madaukakin sarki ya nuna mana in Allah ya kaddara muna cikin rayayyu Allah ta'ala ya sa mu dace to wannan shine abun da ya shafi gabatarwa da ya kamata mu yi na wannan tafsiri kafin mu shiga wannan sura ta suratul mulk wannan sura ta suratul mulk sura ce makkiya in an ce sura makkiya ce ma'ana an saukar da ita gabanin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina sannan tana kunshe da ayoyi guda 30 sannan a jerin gwanin surorin alqur'ani in ka dauko daga bangon dama wannan sura ta suratul mulk ita ce sura ta 67 a jerin gwanin yadda surorin alqur'ani aka jera su sannan wajen saukarwa kuma ita ce sura ta 76 wajen saukarwa kaga a jerin surorin qur'ani ita ce sura ta 67 amma a jerin sauka ita ce sura ta 76 an saukar da ita bayan an saukar da suratul mu'minuna kafin a saukar da suratul haqa kaga suratul mu'minuna an baro ta a can baya can kusan an samu tazaran kusan izu 20 da wani abu sannan suratul haqa kuma in ka gama suratul mulk za ka shiga suratul qalam kafin ka shiga suratul haqa to wannan tsari ne na ubangiji subhanahu wataala wajen jeranta surorin alqur'ani domin duk wata sura da ka sani na alqur'ani zaka ga cewa wannan surar a yanda aka jeranta ta gurgudan wato surorin alqur'ani din zaka ga cewa wannan surar in an gama ta to tana da alaka ko munasaba da surar da take gabanta wannan yasa mafi yawa zaka ga wata surar abinda ta kare da ita ita kuma wannan surar sai ta fara da ita ita ma in ta kare da wani bayani sura ta gaba ita ma sai ta fara da wannan bayanin misali idan ka dauki suratul tahrim ita ce surar da ta zo gabanin suratul mulk ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak wannan sura ta suratul tahrim Allah madaukakin sarki ya cike suratul tahrim da bayani akan wasu misalai guda biyu misalin farko na kafirai aka bada misali da matan annabi Nuhu da matar annabi Lutu misali na biyu kuma misalin mu'minai aka bada misali da mata guda biyu matar Fir'auna da kuma nana Maryama alaiha salatu wassalam mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam to kaga bayan Allah ya cike da su sai ya fara suratul mulki da cewa zai jarabi bayinsa a rayuwa domin ya gwada su ya ga su waye za su fi kyawun aiki sai Allah ya nuna mana ashe waɗancan da aka ambace su a ƙarshen suratul tahrim jarabawa ce aka yi musu na rayuwa Allah ya gwada su ya ga su wane ne za su fi kyawun aiki wayannan mata guda biyu da matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu suna ƙarƙashin annabawan Allah ne manya-manya cikin annabawan Allah amma kuma ba su zama musulmai ba ba su zama mu'minai ba ita kuwa wato matar Fir'auna tana ƙarƙashin auren wato fajirin mutum jabberin mutum mugu azzalumi amma ta yi imani kaga li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wadancan Allah ya jarabe su amma ba su ci jarabawa ba wadannan kuma sun ci jarabawa to a ƙarshen suratul tahrim sai Allah ya nuna mana su wadancan da ba su ci jarabawan ba sai ya ce waqila dukhulan nar ma'ad dakhili makomar su ita ce wata ranar alkiyama su ko waɗannan da suka ci jarabawa kuma id qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna ita kuma makomanta makoman su zai zama a aljanna saboda haka wannan munasaba ce da take da alaka tsakanin ƙarshen suratul tahrimi da kuma farkon surat wato ainifin a suratul mulk sannan a can gaba a suratul mulki zaka ji inda Allah yake cewa walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir, wadanda suka kabulce mu ubangijin su suna da azabar wutan jahannama, makoma tayi muni. To kagai ka koma karshen suratul tahrim, ga misalin kafiran nan, daraballahu masalan lil ladina kafaru mur'ata nuhin wa mur'ata lut, kaga akwai alaka. Sannan a suratul mulkin Allah yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wadanda suke tsoron ubangijin su a lokacin da ba su ganin Allah, lokacin da suka buya ba wanda ke ganin su, to suna da lada mai girma da kuma gafara daga wajen Allah. To sai ka koma karshen suratul tahrim, shine daraballahu masalan lil ladina amanu mur'ata fir'aun, kaga an samu munasaba kenan, an samu misalin masu imani an kuma samu misalin kafirai. Sannan a farkon wannan suran an yi bayanin makoman masu imani, an kuma yi bayanin makoman kafirai. Sannan kuma a cikin suratul tahrim Allah ya yi bayani game da sakamakon waɗanda suka kyautata da kuma waɗanda suka munana. Yake cewa ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malu, kaga kafirai kenan. Sai kuma yazo bayani akan mu'minai, sai yace asarabbukum an yukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a, kaga sakamakon waɗanda suka kyautata kenan. To haka nan kuma zaka same wannan bayanin kuma a cikin suratul mulki. To wayannan wasu daga cikin munasabobi ne da suke da alaka tsakanin suratul mulk da kuma suratul tahrim, wannan yasa aka jeranta daga suratul tahrim sai suratul mulk, kaga akwai alaka tsakanin su. Wannan sura tana da wato sunaye masu tarin yawa. Na farko ana kiranta da suratul mulk kamar yadda muka sani, saboda a farkon ayan zamu ji kalman al-mulk ya fito ciki. Na biyu ana kiranta da suratul tabaraka, farkon suran ba kenan aiko. Na uku ana kiranta da suratul munjiya, al-munjiyatu, saboda me? Saboda tana tseratar da duk wanda yake karanta ta daga azaban kabari. Dukkanin wanda yake karanta suratul mulk, to wannan sura din za ta tseratar da shi daga azaban kabari, za ta zama sila da kuma dalilin da zai samu tsira daga azaban kabari, ba zai sha azaban kabari ba. Allah ka tsare mu daga azaban kabari. Saboda haka duk wanda baya son azaban kabari, to ya yawaita karanta suratul mulki, musamman in zai kwanta bacci. Al-Imam Tabarani Allah ya mishi rahama ya rawaito hadisi daga sahabi Jabir dan Abdullah, Allah ya kare da a gare su, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance baya bacci a dukkanin dare sai ya karanta alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin suratul sajda, sannan da tanzilul kitabi min allahil azizil hakim suratul zumar, sannan kuma da tabarakal ladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Musamman ruwayoyin da suka zo da bayani akan suratul mulk sun fi yawa kuma sun fi inganci. Saboda haka duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kwanta bacci, to baya kwanciya baccin nan har sai ya karanta wannan sura mai albarka, wato ainihin suratul mulk. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ake so ga dukkanin musulmi a dukkanin lokacin da zai kwanta bacci, to ana so ya zama yana karanta wannan sura mai albarka suratul mulki, saboda tana da falala kuma tana tsare mutum daga azaban kabari. Allah ta'ala ya tsare mu daga azaban kabari. Saboda haka wannan ana kiran suratul mulki da suratul munjiya, sannan ana kiranta da al-mani'a li'annaha tamna'u ma qari'aha min azabil qabr, saboda duk wanda yake karanta ta tana tsare shi daga azaban kabari. Ana kiranta da ad-dafi'a saboda tana tunkuɗe bala'in duniya, tana tunkuɗe azaban kabari. Ana kiranta da ash-shafi'a saboda za ta ceci duk mai karanta ta ranar tashin alkiyama. Ana kiranta da al-mujadala li'annaha tujadilu munkaran wa nakiran, saboda in an sa mutum a cikin kabari, to dama mujadala ba shine jayayya ba, to za ta yi jayayya da munkar wa nake. Kaga ai kowa na tsoron wa nake dai, to kana tsoron gamuwa da wa nake ne, karka sha guduma, to rike suratul mulki duk dare kan kwanta bacci ka dinga karanta ta. Insha Allah Allah zai tsiratar da kai daga damkar munkar wa nake. Allah ya tsare mu. To wannan sune wasu daga cikin sunayen wannan sura. wannan sura kaman dukkanin surorin alqur'ani tana da manufa manufofin wannan sura abu na farko shine ad'awatu ila al-imani billahi ta'ala shine kira zuwa ga imani da Allah shi yasa surar ta har hada duk wani abu da zai tabbatar maka da cewa Allah shine abin bauta kuma ya cancanci ayi imani da shi a matsayin ubangiji abu na biyu wannan surar ta yi bayani akan abin da ya shafi gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya musamman tsakanin wasu daga cikin manzannin Allah da kuma mutanen su waɗanda suke mutanen banza wannan sura ta kira mutane zuwa ga Allah ta hanyar tsoratar da su azabar Allah da kuma kwadaitar da su daga rahamar Allah saboda su kusanci Ubangiji subhanahu wataala suran tana da darussa masu tarin yawa a ciki darasi na farko da zaka samu a wannan suran shine tana nuna maka yadda alkhairan Allah da albarkatun Allah suka yawaita game da dukkanin bayinsa Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairai da albarkatu masu tarin yawa akan bayinsa abu na biyu tana karantar da kai tana karantar da mu wajibcin godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma jinjina a gare shi a matsayin shi na mai mallakan dukkanin komai wanda kuma dukkanin komai mallakansa tana hannunsa shine mai bayarwa shine mai hanawa wannan sura ta nuna mana cewa idan zaka nemi arziki to ka nemi arziki a wajen Allah domin ta nuna mana cewa in Allah ya rike arzikin sa ba wanda ya isa ya baya saboda haka zamu ji wannan a cikin surar insha Allah wannan sura tana karantar da mu yawan tuntuntuni da ta'ammuli da tadabburi game da halittun Allah musamman halittun sama da ƙasa da halittar ka kai dan adam da kuma halittun dukkanin abin da mutum yake iya gani wanda suke nuna masa kudiran Allah da ikon Allah subhanahu wataala sannan wannan suran tana mana bayani game da abin da ya shafi girman Allah da kaitakan Allah da dayantakan Allah da cewa mulki na gaskiya da gaskiya mallakansa ne duk wani mulki yana karewa kuma bayi da tabbas na Allah shine bayi da farko bayi da karshe kuma shine mai tabbas kuma shine bayi da iyaka sannan wannan suran tana koyar da mu cewa rayuwar duniya gaba ɗaya jarabawa ce da rayuwar da mutuwan duka Allah ya halicce ta ne domin ya jarraba mu kowa kuma Allah yana iya kawo masa jarabawansa ta inda ya ga dama wani Allah ya jarabe shi da arziki jarabawa ce wani Allah ya jarabe shi da talauci jarabawa ce wani Allah ya jarabe shi da wato makwabci mutumin banza jarabawa ce wani Allah ya jarabe shi da wa ko kani ko uwa ko uba duka jarabawa na iya zuwa nan ko da jarabawa na iya zuwa ta ko ina wani wajen Allah ya jarabe ka da kani mai tsokana da kuma wa mai saurin kulwa eh kaga ba za a zo na lafiya ba kenan ha ai ta fada to zaman su jarabawa ce zaman su jarabawa ce shi mai kulwa an jarabe shi da mai tsokana ne saboda a ga ya hakurin sa yake saboda ka san akwai wanda kallon shi kawai in kai to tashin hankali ne shi Allah ka sa mu dace to wannan sune wasu daga cikin darussan da zamu iya dauka a cikin wannan sura mai albarka suratul mulk insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba malam zai karanta mana wasu daga cikin ayoyin wannan sura sannan mu tsunduma cikin tafsirin su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya mana jagora Allah ka sa mu fara wannan tafsiri a sa'a Allah kai mana albarka ka albarkaci rayuwar mu Allah ka albarkace mu da albarkan alqur'ani Allah muna roƙonka albarkatun da zamu karanta a wannan tafsiri Allah ka sada mu da su duk wata rahama da zamu karanta a cikin wayannan surori Allah ka sada mu da ita duk wata azaba kuma da zamu karanta Allah ka tsare mu Allah kai mana kariya da ita Allah kai mana albarka bismillah bala
bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
waɗannan ayoyi guda biyu za mu fara da su insha Allahu ta'ala abinda na manta in faɗa mana shine wannan tafsiri za mu yi tafsiri ne tafsiru bil ma'thur ma'ana za mu yi ƙoƙarin fassara ayoyin alqur'ani da abinda yake cikin alqur'ani tafsirul qur'ani bil qur'an ko kuma fassara shi da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma maganganun magabata na kwarai ya rage illa iyaka duk wata fa'ida da muka ga zata amfanar da mu dalibai ko fa'ida ta fiqhu ko fa'ida ta aqida ko fa'ida ta nahwu zamu iya kawo ta sannan wannan darasin namu tsakani da Allah mu darusan mu mun fi karkatar da abin da ya shafi aqida saboda duk yanda kai kokari wajen gyara duk abin da zaka gyara tsakaninka da Allah in aqidanka tana lankwashe tana kariye to aikin banza zaka yi saboda haka zamu ga cewa idan mun zo kan ayoyin da suke bayani akan aqida musamman ayoyin tauhidi da kadaita Allah da bauta to zamu ba su lokaci mai tarin yawa kware da gaske za kuma mu maimaita yau mu maimaita gobe mu maimaita jibi in kaga mun daina karantar da tauhidi to Allah ya karbi rayuwar mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama lafiya Allah ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur lafazin tabaraka tabaraka malamai suna cewa abinda yake nufi siga ce ta mubalagha ma'anan shi shine tafa'ala tafa'ala ma'ana albarkatun Allah sun yawaita ay takatharatil barakatu wal khairatu min qibalihi albarkatun Allah sun yawaita Allah ya kawo shi a wannan siga ta mubalagha ne domin a nuna cewa albarkan Allah din tana da yawa kuma hanyoyin samun albarkan Allah din suna da yawa Allah madaukakin sarki ya saukar da albarkatu masu tarin yawa a halittunsa da yawa da kuma wasu daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ambata mana wanda insha Allah ta'ala zamu ambata wasu daga cikin su saboda haka Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladhi bi yadihi almulku wannan aya malaman nahwu suna da li'irabi akan ta wanda babu mamaki a cikin mu akwai daliban nahwu kuma zamu iya bukatuwa izuwa ga karuwa da abin da ya shafi li'irabi na ayoyi in Allah ya bamu dama zamu dinga gabatar da su insha Allah lafazin tabaraka tabarakal ladhi ya zama madin ne fi'ilu madin ne fi'ilu madin wa fa'iluhu tabaraka shine fi'ilu madin alladhi shine fa'il jumla ce ibtida'iyya ma'ana jumla ibtida'iyya sai kace la mahalla laha min al-i'rab biyadihi khabarun muqaddam al-mulku mubtada'un mu'akhkhar wal jumlatu silatul mawsul wa huwa mubtada'un ala kulli muta'alliqatun bi taqdiri shay'in mudafun ilayha qadirun khabarun wal jumlatu ma'tufatun ala ma qablaha wannan shine li'rabin tabarakal ladhi biyadihi al-mulku tabarakal ladhi madin wa fa'iluhu jumla din jumla ce ibtida'iyya la mahalla laha min al-i'rab biyadihi khabarun muqaddam al-mulku mubtada'un mu'akhkhar wannan jumlan silatul mawsul ne wa huwa mubtada'un ala kulli muta'alliqatun bi taqdiri shay'in mudafun ilayhi qadirun khabaru jumla ce ma'tufatun ala ma qablaha Allah ta'ala ya samu dace saboda haka Allah ya ce tabarakal ladhi biyadihi al-mulku ay tafa'ala min al-barakati ma'ana al-barakatun Allah sun yawaita abinda ake nufi shine al-khairan Allah sun yawaita malaman tafsiri sun fassara wannan ayan da fassarori daban-daban wasu daga cikin malamai suka ce ma'ana shine zada ata'uhu wa kasur kyautan Allah ya yawaita kyautan Allah kullun karuwa yake yi wasu suka ce ma'anan shi shine dama in'amuhu wa sabat ni'imomin Allah sun dawwama kuma sun tabbata wasu suka ce ma'anan shi shine taqaddasa ta'ala ta'azama bismihi yatabarrak Allah madaukakin sarki ya tsarkaka ya tsafkaka ya daukaka da sunayensa yana saukar da albarkatu masu tarin yawa zuwa ga bayinsa kaga dukkanin su idan ka tattaro su gaba ɗaya suna komawa ne dai zuwa ga ma'ana guda ɗaya to kalman albarakatu wanda daga nan ne aka samo tabaraka ala wazni tafa'ala albarakatu ma'anan shi shine thubutul khairi fi shay shine alkhairai da albarka su dawwama a cikin abu shine sai a ce albarakatu abinda ake nufi da albarakatu a larabci shine annama'u waziyada
karuwa in abu ya karu ya sake karuwa ya sake karuwa to sai a ce an samu albarakatu wannan lafazi da Allah ya bude wannan sura da ita lafazin tabaraka tazo a cikin alqur'ani wajaje guda tara wasu wajajen tazo ba tare da wani harafi a gabanin ta ba kamar nan wajen tabaraka wasu wajajen kuma tazo da wasu harufa kamar fa'un da wawun a gabanta wanda zamu nemi malam ya kawo mana su duka insha Allah na farko zamu fara da inda tazo babu fa'un ko wawun a gabanta tazo a wajaje kamar guda biyar waje na farko shine suratul a'raf gafa ta malam Allah ta'ala ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati
inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yuqshi al-layla
nan yanda tazo kenan tabarakallahu rabbul alamin waje na biyu shine farkon suratul furqan tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi
tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira
kun ga nan ma tazo da tabaraka ba wani harafi gabaninta waje na uku shine in ka dan tura cikin suratul furqan tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan sannan na hudu har ila yau karshen suratul furqan wannan ka gaida ka kawo da kanka tabarakallazi ja'ala fis samaa'i buruja
tabarakallazi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran
wannan tawli kenan ta biyar ita ce wannan da muke karantawa tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan wajaje guda biyar tazo babu wani harafi gabaninta sannan akwai guraren da tazo da fa'un gabaninta waje na farko shine suratul mu'minuna thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan
thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar
kaga in kada da wancan biyar din ga wannan ya zama bakwai kenan wanda muka manta shi a wancan jerin shine karshen suratul rahman tabarakasmu rabbika
tabarakasmu rabbika biljalali walikram
mun samu guda bakwai ko sannan in kaje suratul ghafir Allah ta'ala yace Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa'a binaa'a
Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibati
dhalikum Allah sannan na karshe shine guda ɗaya wanda tazo da wawun a farko wannan zaka nemo ta ne shine waje guda daya da tazo da wa tabaraka ya ba da gari سوره الزخرف الله تعالى يأتي وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما
وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه وعنده علم الساعه واليه
ترجعون وانهم غداري غدا ترى اتين القران sune waɗanda wajajen da wannan lafazi na tabaraka yazo ya maimaitu a cikin su Allah ta'ala ya samu dace saboda haka Allah ta'ala yace tabarakal ladhi bi yadihil mulku albarkatun Allah sun yawaita wanda dukkanin mulki gaba ɗaya yake hannunsa malamai suna cewa albarka nau'i biyu ne akwai albarka fitri akwai albarka muktasab albarka wanda yake fitri shine wadda asali dama haka Allah ya halicci mutun yana da wannan albarka kamar misali annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da mutanansa suka yi zargi mahaifiyarsa akan cewa ta kawo musu da mutumin banza daga cikin abin da ya faɗa shine yace waja'alani mubarakan na'am
waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati wadh-zakati
kaga yace waja'alani mubarakan Allah ya sanya ni in zama mai albarka kaga kenan Allah ne ya tsara halittarsa a bisa tsarin me yana da albarka kamar misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum ne mai albarka yana da albarka kwarai da gaske sunnarsa akwai albarka a ciki tarihinsa akwai albarka a ciki rayuwarsa akwai albarka a ciki komai nashi Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a ciki. Daka asalin zubin halittarsa Allah ya tsara halittarsa ne a bisa tsari na albarka. Daka komai nashi albarka ne. Sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan shine ake kira da albarka fitri. Asali haka Allah ya halicce shi yana da albarka. Sannan akwai albarka albarka wanda take muktasaba ita kuma kai zaka yi fadi tashi don ka nemo makanka wannan albarka din. Wannan kuma ana samun shi ta hanyoyi masu tarin yawa abu na farko shine yawan karatun alqur'ani yawan karanta alqur'ani alqur'ani Allah ya ambace shi a wajaje da yawa cewa littafi ne mai albarka yana da albarka dimantan karanta shi ƙara kusanci da shi sanin ma'anonin shi aiki da shi sanya shi a matsayin allon kwaikwayo ko fitila na hasken rayuwa wannan yana sa rayuwa ta yi albarka Allah tabaraka wa ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Allah ta'ala ya ce kitabu wannan alqur'anin wani irin littafi ne anzalnahu ilayka da muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun mai albarka littafi ne mai albarka daga cikin albarkan alqur'ani shine duk sanda ka karanta harafi daya a cikin sa za a baka lada 10 saboda haka duk wanda bai iya karatun qur'ani ba maza zai tashi je koyi karatun qur'ani alqur'ani ka je ka koyi karatun sa domin in baka iya karatun alqur'ani ba ana barin ka a baya ka kaddara yanzu idan aka ce kowa in bai iya karatun duk wanda ya iya karatun alqur'ani kowane harafi daya za a bashi naira 10,000 za a yi wasa da shi idan aka ce yau qur'ani duk wanda ya iya qur'ani yana karanta shi duk sanda ya karanta kowane harafi daya bismillahir rahmanir rahim harufa nawa harufa 19 to sai ka sanya 9 sau 10 ya baka nawa 19 sau 10 190 a ce duk sanda kai bismillah za a baka 190 za a yi wasa da shi ba za a yi wasa da shi ba to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana in kaji an ce Allah zai baka lada to kai lissafi daga dutsen Uhud zuwa sama kowane harafi da lada 10 ashe lallai duk wanda bai karatun alqur'ani lallai babu shakka ana ci da rabansa an sha da shi kuma an bar shi a baya saboda haka kowa ya tashi je koyi karatun qur'ani wannan kalubale ne a gare mu kullum ina ba mu misali yanzu ga mu a cike a masallaci tambaya idan aka ce duk wanda bai iya karatun qur'ani ba zuwa gobe da safe Allah zai turo mala'ika mutu ya dauki ransa mutun da wani ya suka yi gobe a cikin mutun mutun nawa daga wani ya zaro mun ido misali na bayan amma dai kaga wannan ai kalubale ne a gare mu ai ya kamata mu tashi mu koyi karatun Qur'ani Al-Qur'ani in ka iya shi kana karanta shi yana zama abun burgewa yana zama gwanin ban sha'awa duk yadda rayuwar mutum take in babu Qur'ani a ciki wallahi gwalabe yake yi gwalabe yake yi wanda yake rayuwa mai kyau rayuwa tsayayyen rayuwa shine wanda yake rayuwa bisa hasken Al-Qur'ani saboda haka kowa ya je koyi karatun Qur'ani kuma kullun ni sai na bada hint ya kamata yanzu idan an zo daura aure kafin a daura auren an gonye zo ya tsaya mu bude mishi suratul nisa ya karanta tukunna
lausama
in bai iya ba sai a ce ja baya aran mai matsuwa yi da shi kaga ko ba komai kowa zai je koyi karatun Qur'ani niyya kuma insha Allah daga baya za a gyara ta komai don Allah amma dai don Allah jama'a ajiya koyi karatu dan Allah ajiya koyi karatun Qur'ani duk wanda ya gudu a islamiya daga subhanallazi ya koma wanda ya gudu daga isabi guda Allah ya koma wanda ya gudu daga alhamdulillahi allazi ya koma wanda bai gama bai ma fara ba tukunna ya je ya nemi makaranta ya sa kansa je koyi karatun Qur'ani wannan wajibi ne Allah ya sa mu iya sannan daga cikin wato abubuwan da suke jawo albarka marayuwa akwai biyayya ma iyaye biyayya ma iyaye tana jawo albarkar rayuwa in kana so albarkatun Allah nan da yace tabaraka albarkatun sa sun yawaita kai ma albarkan ta iso zuwa gare ka to ka zama mai biyayya ma iyaye dukkanin mai tozalta iyaye da wulakanta iyaye da rashin girmama iyaye da rashin mutunta iyaye rayuwarsa ba za ta yi albarka ba kuma duk abin da yasa a gaba gare shi Allah sai ya wargaza wannan abu duk wanda kasancewa babu kyakkyawan fahimta da biyayya tsakanin shi da iyayen shi kar kai abota da shi ko kwallo kuka zo yi in ya shiga club din ku sai an muku 10-0 kaga dai kwallo abun banza ne ko to ko kwallo ka zo yi in ku shiga club daya da wanda baya jin maganar iyaye to ba za ku ci komai ba kullun da bakin ciki za ku dawo Allah ya sa mu dace daga cikin abin da ke jawo albarka ma rayuwa akwai ciyarwa fi sabilillah ciyarwa taimakon mabukata abinda kake da shi naira 1000 wannan na da bukatun 2000 raba gida biyar din nan yana bukatun 200 raba gida biyar din nan ka dau 200 nan ka bashi in kana da miliyan 100 wannan na bukatun miliyan 1 ko 500 ko 200 dauka ka bashi duk abinda ka mallaka gurgurdan arzikinka gurgurdan abinda zaka bayar duk wanda kaji ya ce ina jiran sai nayi kudi nayi to ko yayi ba zai ba domin ka'idar kudi ita ce kudin suna karuwa ne son su yana karuwa son kudin mai miliyan 10 ba irin son kudin mai miliyan 20 bane yadda kudin sa yayi double haka son kudin sa yake double daka alamar inda yawa sun zo zaka bayar shine ka fara bayarwa tun tana tun kana da dan kadan inda za a jera layi tun daga nan wuntin dada har zuwa inkil kana ta raba kudi kana ta raba kudi karka damu domin inda Allah ya ga dama da kai ne na karshe a layin zai yi ko ba zai yi ba da Allah ya ga dama da kai ne na karshe a layin in kaga almajiri ya kwankwasa kofar gida yana a bamu abinci in babu a bashi hakuri karka ture shi karka zage shi karka hantare shi wannan almajirin nan gaba watakila in ya taso uban wani ne shi inda Allah ya so da babanka shi zai wannan barar kuma abu ne mai sauki a wajen Allah ko kai ka cika form ne kace kana so ka zama mai kudi shi ya cika form yace yana so ya zama talaka tsari ne na Allah ya tsara rayuwar a haka Allah ka samu dace daga cikin abin da ke jawo albarka a rayuwa akwai dimantin ambaton Allah da zikiri yawan ambaton Allah duk wanda yake so rayuwarsa ta yi albarka ya zama mai yawan zikiri musamman ma musamman salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka zama mai yi ma annabi salati domin in kana yi ma annabi salati albarkar rayuwarka daban ne da wanda ba yi ma annabi salati musamman ranar juma'a ko daren juma'a musamman kaga juma'a da yamma bayan la'asar in kana da wata bukata zauna kawai ka fuskanci alƙibla kai ta surfa ma annabi salati ka samu ranka cewa buƙatar ka za ta biya ka kuma jira lokacin da Allah ya tsara ba wai time da ka samu Allah ba kana yi kana duba agogo ya kamata zuwa lokaci kaza buƙatar ta biya Allah ba ya yi mishi haka saboda haka waɗannan wasu ne daga cikin hanyoyin da suke jawo a samu albarka na rayuwa saboda haka Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladhi biyadihil mulk Allah ta'ala yace albarkatun Allah sun yawaita wanda biyadihil mulk mulki gaba ɗaya na hannunsa mulki na Allah ne babu wani wanda yake da mulki in ba Allah ba duk wanda ka ganshi akan kujeran mulki Allah madaukakin sarki ne ga dama ya daura shi akai amma shi Allah mulkin sa bai da farko sannan kuma mulkin sa bai da ƙarshe saboda haka Allah shine allazi biyadihil mulk shine wanda mulkin ma yana hannunsa duk wani wanda kaga Allah ya bashi mulki a duniya to ya dan bantara masa wani abu ne daga cikin mulkin sa ya dan mika masa dan kadan wanda bai da yawa wanda kuma yana da iya limit sannan kuma yana da iya shekarun da zai iya kare koda kuwa mulki ne da ake yi ba tenuwa ba ana yin gado ne wanda yake kai din zai mutu ko ba zai mutu ba shi wanda yake kai din inda ba a mutuwa za ta iso kan shi har ya gada ba zai yi ba saboda haka mulki na Allah ne Allah shike mallakar samai da kasai baki daya shi yasa duk inda Allah zai faɗi cewa mulki na hannunsa zaka ji ya fara yin abinda malamai suke cewa taqdimu ma haquhu ta'khir abinda ya kamata a gabatar da shi sai a kai shi ƙarshe saboda me a ƙara takaita cewa mulkin ba hannun Allah yake ka ganye ce yanzu al-mulku bi yadihi mulki na hannunsa to me yiwa mulkin yana hannunsa kuma yana hannun wani amma sai yace bi yadihil mulku mulkin gaba daya a hannunsa kadai yake yasa wani gun sai ka ji yace lahu mulku samawati wal ard asalin yadda maganan yake shine mulku samawati wal ardi lahu mulkin samai da kasai nashi ne sai aka ce lahu mulku samawati wal ardi nashi ne mulkin samai da kasai ana so a nuna maka me mallakar kafin a fada maka shi mulkin da ake mallaka din dakan mulkin samai da kasai na Allah ne sai dai Allah yana san marma wanda ya ga dama cikin ikonsa don Allah da kansa ya kira kanshi da cewa shi din al-maliku ne sannan ya kira wasu daga cikin bayinsu da al-malik daga cikin bayinsa ya kira su da al-malik kamar kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa qala al-maliku inni ara na'am
wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sunbulatin
kaga anan Allah yace wa qala al malik sai mai mulkin yace sarkin yace to yaya za a yi nan gashi Allah ya kira wani cewa mai mulki ne sannan kuma yace anan kuma mulkin na hannunsa nashi ne shi kadai to yaya za a yi kin alqurani ne babu cin karo tsakanin ayoyin qurani duk sanda kaga cewa ka samu cin karo tsakanin fahimtar ayoyin qurani to kwakwalwarka ce ba lafiya ko kuma baka tsaya kan su ka fahimci ayoyin yadda ya kamata ba amma alqur'ani babu ikhtilafi tsakanin ayoyin alqur'ani yadda maganar take shine mulkin na Allah ne amma yana san marma wanda ya ga dama cikin bayinsa kaga wanda aka san masa yanzu gashi an dan bashi wani mulki na wani waje to sai a kira shi mai mulki ina yake mallaka shine iya unit dinsa iya area sa da Allah madaukakin sarki ya tsaga masa shi yasa a suratu ali imran yace qulillahumma malikal mulki
qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man
Allah ta'ala ya ce qulillahumma Allah ya ce ka ce ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki ba akwai gwamna ba akwai shugaban kasa akwai kansila akwai dan majalisa akwai sanata akwai sarki da hakimi duk ba suna kan mulki ba to sai Allah ya ce mulkin ma gaba daya mallakar Allah ce to ina kuma ga shi mai mulki tabarakallazi biyadihil mulk kulillahumma malikal mulki Allah ya ce kace ya Allah kai ne mai mallakan mulki tu'til mulka man tasha kana bada mulki ma wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha sannan kana kwace mulki daga hannun wanda kaga dama Allahu akbar kaga wani usulubin qur'ani ko wajen bayarwa sai Allah ya ce kana bayarwa wajen karba sai Allah ya ce kana kwacewa domin ba karba ake ba duk wanda mulkin yake hannunsa sai dai a karba bisa tashin hankali amma ba wadin yana so ba dan kai an ce an karbi abu to ana nufin an ce miko ka miko shi cikin dadin rai kenan to amma saboda Allah ya sani in mulkin na gado ne sai an mutu mai mulkin baya san mutuwa saboda haka in kaga wani yayi mulkin ya mutu ne Allah ne ya kwace mulkin ta hanyar karban ransa idan tenuwa ce aka saka wanda yake kan kujerar baya san sauka baka ga cewa koda tenuwar mutun ta kare sai yayi kokarin dauko wani wanda yake yaron sa ne mai jin magana sai daura shi akai ba menene dalilin shine yana so har yanzu dai ya sauka daga kan mulkin amma shine mai mulki daka in kaga an kwace an karba to kwacewa akai tanzi'ul mulka mimman tasha Allah ya ce wato izzu man tasha kai ne mai daukaka wanda kaga dama wato zillu man tasha kana kaskantar da wanda kaga dama biyadikal khair duk wani alheri yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komai saboda haka duk wani mulki mallakar Allah ce Allah shike da mallakar mulki duk wanda Allah ya bashi wani mulki a duniya kar ya taba ji maransa cewa wai yana da wani abu wanda zai gagari ubangiji domin kafin Allah ya bashi wannan mulkin an yi wasu dubbanni daruruwa wanda suka yi wannan mulkin gabaninsa ko ma mulkin da ya fi nasu yanzu ka dauki mulkin Najeriya gaba daya malaman tarihi suna cewa Fir'auna Allah ya bashi mulkin kasar Misra a lokacin tana da jiha guda dubu jiha dubu local government tana da local government dubu 70 da wani abu yanzu mulkin Najeriya gaba dai kana shugaban kasar Najeriya jihohin Najeriya guda nawa 36 ne sai FCT duka local government din Najeriya nawa ne 774 local government iya abin da yake a Najeriya kenan ashe wanda Allah ya bashi mulki a Najeriya ba ya kamata ya gane cewa an bashi justice kulli aka bika masa ba wani abu aka bashi ba ashe bai kamata ya dagawa ba bai kamata ya girman kai ba bai kamata ya ji maransa cewa shi wani babba bane amma kaga yanzu har kansila ma shi ma yana daga Allah ka fada shi ma wani rabin ne yana da alfarma a gwamnati to in Allah ya baka mulki ka gane cewa mulkin nan na Allah ne wannan kuma zai nuna mana ashe in ya baka mulki to yana so ka zama mai adalci ga waɗanda kake mulka ka zama mai tausayi ka zama mai jin kai ka zama mai adalci ga waɗanda kake mulkansu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi Aisha tace naji annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ɗaki na naji shi yana cewa ya ubangiji duk wanda ka bashi mulkin al'ummata ka jibantar da al'amarin al'ummata a hannunsa ya tsananta musu ya wahalar da su Allah ka tsananta mishi ka wahalar da shi ya ubangiji duk wanda ka bashi mulkin al'ummata ya tausaya musu ya ji kayinsu ya tausasa musu Allah ka ji kanshi ka tausaya mishi wannan addu'a ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko karan hauka ne ya cije ka kuma kana da tabbacin wallahi addu'ar annabi mustajaba ce Allah ya karbe ta daka dun Allah ya baka mulki ba lasisi ne aka baka na zalunci ba lasisi ne aka baka na cutar jama'a ba ka kwace abinda kaga dama daga hannun wanda kaga dama saboda ba yanda ya iya ka zalunci wanda kaga dama ka cuci wanda kaga dama ka tattare kudin al'umma yadda kaga dama ka gina kanka da iyalinka da 'yan uwanka sauran al'umma ka bar su cikin talauci a wani mai magana yana cewa la tazliman idha ma kunta muqtadira in ka samu dama kar kai zalunci fadhulmu yuji'u uqubahu ila nadam, domin zalunci karshen sa na kai mutum ne zuwa ga nadama. Tanamu ainaka, yace zaka je ga kwanta kai bacci. Wal mazlumu muntabihun, amma wanda ka zalunta din yana fadake cikin dare bai yi bacci ba, yad'u alayka, yana ta maka addu'a. Wa aynullahi lam tanami, Allah kuma baya bacci, Allah bai bacci. Amma abun mamaki, malam ka duba ka gani, in Allah yayi maka baiwa ta fahimtar addini da tsoron Allah, bashi in ka ci, bashi in ka ci, in ka zo kwanciya ka tuna shi, hankalin kai na tashi. Amma a daidai wannan lokacin kai fa bashin 3000 ne daga baka hankali, ya hana ka sukuni, baka son ku gamu da wanda ka ci bashin sa. Amma a daidai lokacin da wani ya tattara kudin al'umma miliyan 100 kaza, kuma yaje kwanta yayi bacci, ya fito cikin al'ummar kuma da mota yayi yawo, ana masa wa 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 hakan. Sai dai ka san inda matsalar take shine bai isa ya samu freedom irin yadda kowa zai samu ba. Yadda zaka fito kai kai yawo a cikin gari, kai yawo a cikin al'umma, shi bai isa ba, saboda me? Bai da aminci da waɗanda yake mulka, ya san ya zalunce su, ya cuce su, ya sani cewa in sun samu dama a kansa ba addu'an alheri ko fatan alheri za su masa ba, za su ɗaukan san zaluncin da ya musu ne. Wannan shi yasa galibi idan ya gama mulkin, mulkin ya ƙare, sai ta tara ya koma Abuja, amma ba zai dawo cikin jama'ar sai ya zauna ba, saboda ya san akwai matsala tsakanin shi da jama'ar, bai tsaya a kansu yadda ya kamata ba. Wannan shi ne yanayin da muke fama da shi a ciki a rayuwa. Haka duk wanda yake kan mulki yanzu, malam in baka ci an ɗora mutum akan mulki, mutane da yawa ba su fahimta ba fa, tashin hankali aka ɗora mishi ba. Amma in aka ce yau naku fa ya samu mulki, kai ma da kake dan uwansa abokanka suna taya ka murna, suna taya ka murna, saboda suna ganin daɗi da hutu ya zo muku. Alhali ku nadama ce da asara da tashin hankali ran tashin alƙiyama, ba abun a yi maka murna ba ne, abun a yi maka kuka ne. Kai in ka ci gwamna, ba kai ne ya dace ka yi sujudu shukuri ba, talakawan da suka zaɓe ka ne suna kyautata maka zato, su suka dace su yi sujudu shukuri na godiya ma Allah. Kai abin da za ka roƙa shi ne, ka roƙi Allah ya baka ikon sauke wannan nauyin da yake kanka. Amma bayan an yi maguri an ci zaɓe, sannan kuma a yi sujudu shukuri. Haba. Kamar ko wanda ya sayo mota ya yi sujudu shukuri, kai ma kuma ka siyo galan ɗin giya, kai ma ka yi sujudu shukuri. Kai ka gode ma Allah da ya ba kuɗin sayan giya. Malam akwai matsala fa? Wallahi za a je lahira, za a sake karanto lissafin nan tun daga farko. Tun daga farko za a sake karanto lissafin nan. Duk wanda zai saci kuɗi ya sata da kyau. Duk wanda zai wahalar da talakawa ya wahalar da su da kyau. Duk wani tsari da za a kawo na wahalar da talaka, bismillah. Ba Najeriya ba ce? Kwata-kwata mulkin Najeriya shekara nawa ne? Kafin waɗannan shugaban ƙasa ne, kafin shi nawa ne suka yi shugaban ƙasa suka wuce? To wasu ma sun mutu, wani ma akan mulkin ya mutu, to kusan mutum biyu akan mulkin. To menene a ciki? A tarihin Najeriya ba an karanta wanda daga bila ya wuce prison, wanda daga prison ya wuce bila? To menene a cikin mulkin? Duk ba za a yi a ƙare ba, za a yi a gama, za a yi a gama. Saboda haka sai bayan an gama kuma sai ka ga ya fito gidan radio yana ce jama'a ku yafe mun, an ji a yafe. Wannan wani abu ne haba jama'a. Amma matsalar mu ita ce, duk da wannan wahalar da ake sha, bari ka ga Allah ya kai mu zabe. Taliya ce guda ɗaya da makaroni, shikenan. Taliya guda ɗaya shikenan, ta isa. Taliya ce kawai guda ɗaya da makaroni guda ɗaya. Da ne? A Najeriya? A Najeriya? To, Allah ya sa mu ga canji. Saboda haka Allah ya nuna mana cewa mulki mallakar sa ce. Kuma in an je lahira ma, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tara halittu gaba ɗaya, sai ya yi kira da sautin da na nesa yana jin shi kamar yadda na kusa yake ji. Sai ya ce anal malik, Allah zai ce ni ne mai mulki. Aina mulukul ard, Allah zai ce ina waɗanda suka yi mulki a duniya, suna ina? Yanzu mulkinsu ya ƙare. Allah zai yi tambaya ya ce limanil mulkul yawm, yau kan wai mulki na waye Abdullahi ibn Abbas yace sai an yi shekara 40 ana tsaye ba wanda ya bada amsa Allah da kansa zai bada amsa yace lillahi alwahidil qahar mulki yau na Allah ne shi kadai marin jayi yarin jayi kowa duk masu mulkin duniyar nan Allah yarin jaye su ya karbi rayukan su gasu nan ya tada su ba wanda ya taurin kai a cikin su yake zuwa filin kiyama al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat Allah yace a yau za a saka mu kowane rai da abin da ya aikata wanda ya saci kudin gwamnati zai dawo da shi wanda ya saci kudin jama'a zai dawo da shi wanda ya yi magudin zabe akwai sakamako wanda ya cuci al'umma Allah yace yau za a saka maka da abin da ka aikata la zulmal yawm yau ba zabinci inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne mai gaggawan hukuma ne saboda haka Allah ya nuna mana cewa tabarakallazi biyadihil mulk da mun fassara rabin ayan nan idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu sake daukowa daga farkon ayan mu hada ta zuwa karshe sai mu daura daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.